Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel. Tare da babu ku mai kere da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin. Na yau ranar Alhamis 29 ga watan Oktoba na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
To Sarfilu shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa wa manema labarai a jiya Laraba cewa kurun da yake samu a jihohin da ake kira filin daga sun haura manyan binciken jin ra'ayi da ke nuna tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden na kasashe. A wata sabuwa kuma yayin da ake ci gaba da yakin neman zaben shugaban kasa a Amurka, shugaba Donald Trump ya bankaɗo wasu sakonnin email da ba a tantance ba da ake zargi na dan Joe Biden dan takarar Democrat da zummar ba da mamaki a wannan watan Oktoba lamarin da ka iya sauya batun takarar baki ɗaya. An kuma kwantar da shugaban kasar Algeria Abdelmadjid Tebboune a asibitin soji na Naja bayan da aka tabbatar da ya kamu da COVID-19.
Kanin labarin kenan aka saurara. To a cikin shirin za a ji cewa
shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya da ya yaba wa matasan jihar Borno game da yadda suka guji shiga wannan zanga-zanga da injinin zaniyan yan sandan SARS da ta kai ga wawushe dukiyan al'umma da na gwamnati.
A jihar Dosar Jamhuriyar Nijar kuwa yan sanda ne suka kame wasu masu kashe yan ataba suna kwace musu babura.
Mun zo nan bakin komisariya tunda an jima muna ji ana kwacen moto-moto ana tare ana anshi moto ana kashe mutane musu moto a doke mu shinke su a tare shi.
Kamar yadda aka saba duk shekara a yau take ranar bikin Maulidi sai dai za ku ji wasu jihohi sun hana gangamin da aka saba yi. Haka kuma muna tafi da shirin domin iyali da Giras Alheri Abdu za ta kawo mana. Amma yanzu sai an fara da sauraron cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yako Makiri. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa wa manema labarai a jiya Laraba cewa kuri'un da yake samu a jihohin da ake kira filin daga sun haura manyan bincike na jin ra'ayi da ke nuna tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden na kasashe. Adadin kuri'un jin ra'ayin suna da kyau, amma ba ka ganin adadin kuri'un na ainihi, in ji Trump a lokacin da yake jawabi a otel ɗinsa a Las Vegas kafin ya tashi zuwa Arizona domin gudanar da tarukan kamfen guda biyu. Kuri'un jin ra'ayi na kasa suna nuni da Joe Biden na gaba da Trump da kashi 7-8 a cikin 100, amma adadin na raguwa zuwa rabin ratar a jihohin da ake kwatanta su da filin daga waɗanda ake ganin za su samar da kuri'un wakilai masu zaben shugaban kasa. Binciken da ya nuna Trump yana bayan Biden, Trump ya musanta cewa waɗannan kuri'u ne na danne gaskiya kuma tamkar gudunmuwa ce ga yakin neman zaben Democrat. A hali da ake ciki kuma yayin da ake ci gaba da yakin neman zaben shugaban kasa a Amurka, shugaba Donald Trump ya bankaɗo wasu sakonnin email da ba a tantance ba da ake zargi na dan Joe Biden dan takarar Democrat ne da zummar ba da mamaki a watan Oktoba lamarin da ka iya sauya batun takarar baki ɗaya. Lauyan Trump Rudy Giuliani shi ne bankaɗo sakonnin da ba a tantance ba da ake ganin an ɗauko su ne daga kwamfutan tafi da gidanka na ɗan Joe Biden da ake kira Hunter Biden, mamban hukumar daraktocin kamfanin makamashi na Burisma, mallakar wani ɗan kasuwan Ukraine, a lokacin da mahaifinsa ke mataimakin shugaban ƙasa Obama kane yake kula da dangantakar Amurka da Ukraine. Wani sakon da ake zargi ɗaya daga cikin email ɗin shekarar 2014 ne daga Vadim Pozaski, mai bada shawara ga kamfanin na Burisma. Pozaski ya gode wa Hunter Biden da ya shirya ganawa da mataimakin shugaban ƙasa. Abokan adawan Biden suna ganin wannan a matsayin ƙwaƙwarar hujjar cewa iyalan Biden sun samu amfanin makudan kuɗi daga Burisma da aka ba shi dama da kuma kulawar da ya dace daga mataimakin shugaban ƙasa. Tsohon mataimakin shugaban ƙasar ya musanta aikata rashawa, yana mai cewa babu wata ganawa tsakanin shi da Pozaski, kana yana kiran sa ido da kwamitin yakin neman zaben Trump ya yi a kan harkar kasuwancin ɗansa da yunkurin dagula al'amura. An kwantar da shugaban ƙasar Algeria Abdelmadjid Tebboune a asibitin soji na Naja bayan da aka tabbatar da ya kamu da COVID-19. Kwantar da shugaban asibiti na zuwa ne kwanaki kalilan kafin zaben raba gardama a ranar 1 ga watan Nuwamba akan sabon kundin tsarin mulkin kasar da zai baiwa shugaban kasa ƙarin iko. Rashin lafiyar Tibon ya zo ne a bahagun lokaci ga kasar, yayin da mutanen Algeria ke shirin kada ƙuri'ar raba gaddama a ranar Lahadi da aka ce zai ƙara wa shugaban ƙasa iko kane takaitawa wa'adin shugaban ƙasa zuwa wa'adin shekaru biyar sau biyu. Prime Minister Abdulaziz Jiraj da ya sanar da batun kwantar da shugaban asibitin domin samun kulawa ta musamman yana gudanar da gangami a fadin kasar a cikin wannan lokaci. Yana kira ga 'yan Algeria su tabbatar da kundin tsarin mulkin kasar a zaben raba gaddama a ranar 1 ga watan Nuwamba.
Dastur 2020 laysa qati'a ma'a al-madi al-majid.
Yace kundin tsarin mulkin na shekarar 2020 da za a kada ƙuri'a a kai ba an gurgunta mulkin shugaba Tebboune ba ne, amma an gurgunta ayyukan cin hanci da rashawa ne na wasu shugabanni da suka aikata rashawa a baya.
To, an jima kaɗan, baba zai sake dawowa da ci gaban labaran. Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya yaba matasan jihar Borno kan yadda suka ki shiga zanga-zangar ƙin jinin jami'an 'yan sandan SAS da har ta kai ga wawushe dukiyar al'umma da mata gwamnati. Daga Maiduguri, Haruna Dauda Biyu ya haɗo mana da wannan rahoton.
Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya yaba wa matasan jihar Borno game da yadda suka guji shiga wannan zanga-zanga da ƙin jinin jami'an 'yan sandan SAS da ta kai ga wawushe dukiyar al'umma da na gwamnati. Ministan ma'aikatar harkokin noma na tarayyar Najeriya ne da ya bayyana hakan a wani taron da ya gudana kan harkokin tsaro da shugabannin addini da shugabannin al'umma da kuma shugabannin gwamnatin jihar Borno. Ministan ma'aikatar harkokin gonan Honorable Mustapha Baba Shehuri ya ƙara da cewa zan ci gaba da baku shawara ku ci gaba da gudanar da zaman lafiya da inwantaka tsakanin juna da kuma kyakkyawan zamantakewa don jihar ta dawo da sunanta na jihar zaman lafiya. Shi ko gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum har ma ya taɓa makasudin tashin-tashina da ya haddasa rikicin Boko Haram a jihar ne kamar haka.
Boko Haram insurgency in Borno state started, it was as a result of a protest against the use of helmets that had culminated into interface with the Nigerian police. And therefore, under no circumstances, this administration will allow such nefarious activities to happen again in Borno State.
Yace rikicin Boko Haram ya dai samu asali ne a jihar Borno sakamakon zanga-zanga wasu suka yi kan yin amfani da hular kwano wanda har ya haddasa rigima tsakanin su jami'an 'yan sandan Najeriya. Don haka wannan gwamnatin ba ta taba amincewa da irin haka ya sake aukuwa ba, kuma ina baiwa jami'an tsaro umarni su nukushe duk wanda zai tada hankali a wannan jiha.
A very obnoxious story. Some came outside Borno State and met some of our indigents that they are here sponsored by some others to come and make a protest against the Nigerian military. I have immediately directed the Commissioner of Police and the Director of SS to investigate the matter to its finality.
Yace a yau da rana na samu wani labari mai tada hankali inda aka ce wasu sun zo daga wajen Borno su kuma samu 'yan asalin jihar wanda suka shaida musu cewa wasu sun ɗauki nauyinsu su zo don su gudanar da zanga-zanga a kan ƙin jinin jami'an sojan Najeriya. Ataki na umarci kwamishinan 'yan sandan jihar Borno da kuma daraktan jami'in tsaron farin kaya su binciki wannan batu kuma su tabbatar cewa an gurfanar da su. Ina kuma gargaɗin jami'an tsaron kar su yarda su ba da belin irin waɗannan mutanen don ba za mu yarda ba, a cewar gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum. Shi ma mai martaba Shehu Borno Alhaji Abubakar Umar Ibn Garbe El-Kanami ya ba matasan jihar Borno yayi kamar haka.
I must commend our youth for being calm and maintain peace throughout the protest.
Yace dole ne mu yaba matasan mu kan yin yadda suka kame kansu suka kuma zabi zaman lafiya duk cikin wannan lokaci na zanga-zanga don mun ji abin da ya faru a wasu bangarorin kasar. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gai da Haruna Dauda Biyu, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga baba ya dawo da ci gaban labaran.
Babu wani sabon tallafin corona da gwamnati ke bayarwa Amurka kafin zaben shugaban kasa da na 'yan majalisa a ranar Talata a sabon mako mai zuwa. Duk da tattaunawar da aka kwashe watanni ana yi, rashin jituwa tsakanin fadar White House da 'yan majalisar Republican da na Democrats an gaza cimma matsaya na ba da karin kuɗi ga iyalan Amurkawa da kasuwanni da waɗanda suka rasa ayyuka duk da sababbin kamuwa da cutar da ake samu wanda ya haura 60,000 zuwa 70,000 a wuni guda. Sama da ma'aikatan Amurka miliyan 8 ne suka rasa ayyukansu, kana taimakon gwamnati na dala 600 a duk mako ga marasa aikin domin tallafa musu ya zo ƙarshe a cikin watan Yuli. Miliyoyin ayyuka ne aka yi asararsu a cikin annobar. Manyan kamfanoni da ke bada aiki kuma suna ci gaba da rage ma'aikata saboda rashin sanin tabbas game da farfadowar tattalin arzikin kasar. Zaben da yake ƙara gabatowa ya sa batun taimakon coronavirus na cikin wani yanayi na rashin tabbas. A ƙarshen shugabannin Musulmi da Krista a Sudan sun amince da yin aiki tare wurin kira ga walwalar addini a cikin ƙasar yanzu da aka hambar da gwamnatin Umar al-Bashir mai aƙidar Musulunci. Kanu sun sanya hannu a wata yarjejeniyar zaman lafiya kwanan nan da ta hada da kalmar da ke cewa addini ƴancin ɗan adam ne. A wani taro na wuni biyu da aka kammala a wannan mako, shugabannin addini sun sanya hannu akan shirin zaman lafiya da walwalar addini tsakanin al'ummar Sudan, kana suka bada kwarin gwiwar tattaunawa tsakanin al'umma da mutane daga addinai daban-daban. Babban bishop din Katolika a Khartoum, Archbishop Michael Didi, ya ce wannan shirin zai taimaka wurin samar da walwalar addini a Sudan yayin da kasar ke buɗe sabon babi na rayuwa biyo bayan juyin juya hali da ya kai shugabannin sojojin kasar ga hambarar da Bashar daga mulki. Archbishop Didi ya ce shekaru 30 na tauye walwalar addini ya haifar da kyama tsakanin al'ummomi daban-daban a faɗin ƙasar, kana ya ce ba kuma kai tsaye ne za a samu sauyi ba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To za mu tsallaka jamhuriyar Niger, inda a jihar Dosu ƴan sanda suka samu nasarar damƙe wasu mashahuran barayan babura kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Haruna Mamman Bakwai ya hado mana.
Rundunar tsaro ta jihar Dosu ta sake abka waɗansu miyagun ɗiya da suka shahara wajen sace-sacen babura ko mashin-mashin da takan kai su halaka mai mashin ɗin. Gwamnan jihar Dosu Alhaji Musa Usman ya kai ziyara ta musamman domin gani da idanu. Miyagun da 'yan sanda suka daɗe suna nema an sarɓike su a ofishin 'yan sanda na birnin Dosu, kuma ga abin da ya ce daga bisani.
Abin da ya sa da kun ga mun zo da nan da magarban ga, na so ne kamar yadda muka saba. Mun zo nan bakin komisariya mu jinjina ma ma'aikatan komisariya wanda suka cika aikinsu tunda an jima muna ji ana kwacen moto-moto ana tara ana anshe moto ana kashe mutane bisa moto a doke mashinkinsu a tare da shi. To Allah sa wannan kwararrun ma'aikata na polis sun samu son aza hannu gare su. To da suka aza hannu gare su kuma kene ya cancanci mun zo mun musu godiya mu jinjina musu. Shi ya muharin ta ya ga samun nan ganka da mu da su furkirar da kwaro su kuma al'umma ta jado sau haizu ina ƙara godiya zuwa gare su a suka goyon baya da aka kawo ma jama'an tsaro namu na ba da labari shi yasa aka samu aka sa hannu bisa wayannan mutane.
Babban alƙali mai shigar da ƙara a babbar kotun jihar Dosu ya yi wa manema labarai ƙarin bayani game da laifukan da ke rataye a kan waɗannan gaggan barayun.
Jour en prenant des taxis moto pour aller en
su waɗannan miyagun cikin dare ne suke wannan bannar kuma wani sa'ili da rana ta hanyar hawan moto don a kai su wani ƙauye cikin daji. Sai dai ana tahe sai su abka ma mai mashin ko ɗan kabu-kabu da ke ɗauke da su da yuƙa ko da waɗansu makamai. Akwai sadda suka aikata hakan har wani ya rasu. A wani lokacin ko sun ji katar da wani har ma suna tunanin sun kashe shi. Haka wani bi sukan jima masu mashin ɗin. Aƙalla sun kai hari so goma kuma bincike ya samu gano mashin guda 6 yanzu haka da jan ƙoƙarin jami'an tsaro daban-daban na nan Dosu. Kuma laifukan manya ne wanda sun ka aikata domin suna iya share shekaru 30 a gidan yari kuma kwason rai da rai kuma na hukuncin kisa. Haruna Mamman Bakwa na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Gaida Haruna Mamman Bako. To idan muka koma Najeriya, yayin da ake bikin Maulidi a faɗin duniya, gwamnatin jihar Neja ta saka wasu ka'idoji domin lamarin tsaro. Mustapha Nasir Batsari na dauke da wannan rahoton.
A ranar Alhamis din nan ne 12 ga watan Rabiul Awwal, da dama daga cikin al'ummar musulman duniya ke gudanar da bukukuwan Maulidi domin murnar zagayewar haihuwar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Akan haka ne gwamnatin Najeriya ta bayar da hutu a wannan rana, to sai dai wasu daga cikin jahohin Najeriya suka dauki matakin takaita bukukuwan Maulidin, a ciki har da jihar Niger. Kamar yadda sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya yi karin bayani.
Abinda ake nufi da ka san idan mutane suna fitowa Maulud, sukan bi hanya na su rufe, suna abinga creating tension on the roads and all of that. To saboda halin da muke ciki na tsaro da kuma wannan tanzoma da ya abinga ya yadu a Nigeria, ba ma so abinda zai karo mutane su amfani da wannan dama su lalata mun halin tsaro da muke ciki.
Ko da yake dai gwamnatin jihar Niger ta bayar da wannan sanarwa a kuraren lokaci, bai hana shugabannin shirya Maulidin yin biyayya ba, inji ɗaya daga cikin shugabannin a jihar Niger, Liman Shehu Rimaye.
Madangane da maganan cewa ba za a yi rali ba, kowa ya Maulidin shi gida, wannan za mu bi umarni wa na kankamanta cewa ai in da har ya zama haka za mu bi umarni kankamance da barliyancin juma'a. Mun kasance mun yi jumu'o'a da yawa, an ce kada a yi taro kuma mun bi umarni.
Tun da farko dai a wata sanarwa da gwamnan jihar Niger ya fitar ta nuna fatan alheri ga al'umman musulmin, tare da nuna bukatar ganin sun dage da addu'o'i a wannan rana domin samun dorewar zaman lafiya a Niger.
A gai da na batsari masu raro kada a sha'afa, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashirin mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Haka kuma za a iya zuwa shafin mu na yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka, baro ki ka don ka waiwa.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Majalisar Dinkin Duniya ta buƙaci hukumomi su sake nazarin dokar da gwamnatin jihar Kaduna ta kafa na dandake waɗanda aka samu da laifin fyaɗe, dokar da ta samu goyon bayan 'yan fafatuka. Sai dai gwamnatin jihar Kaduna ta bayyana cewa ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen aiwatar da wannan doka da kuma kare haƙƙoƙin waɗanda ake zalunta. A cikin hirarta da shirin domin iyali, kwamishinan ma'aikatar harkokin mata ta jihar Kaduna Hajiya Hafsat Muhammad Baba ta ce an kafa wannan doka ne bisa la'akari da munin laifin da kuma buƙatar ɗaukar matakin da zai zama ishara ga masu wannan hali.
Ta Majalisar Ɗinkin Duniya, ai mutane ne can na ƙasar waje, mu kuma abin da ya dame mu a nan Afirka a Najeriya shi ne ya dame mu, kuma abin da muka gani cewa ya kamata kuma jama'ar mu suna so shine za mu aikata. Kowane laifi ai akwai gurbin abinda ake yi, amma kuma tunda dokoki ne, idan akwai dokar da aka yi aka ga cewa jama'a suna korafi akan wannan doka, ko kuma suna ganin cewa hukuncin da ake yi bai musu dadi ba, suna kokarin su ga cewa an yi hukunci mai tsanani wanda zai zama shine izina, to dole ne za mu saurari mutanen mu, kuma dole ne za mu ga cewa an duba wannan doka an yi mata gyara. Domin me? Saboda watan kace ka wani sassauta. Ni kullun abin da nake tambaya shine, shin ana duba wanda yayi wannan, ana sa a bashi muhimmanci, shin kuma wanda aka yi mafa, menene zai sa a ce dan shekara 60 70 ko 50 ko 30 ya je ya bata ƴan wata uku ko shekara 1 ko shekara 2, wasu ma ƴaƴan ko baki ba su da shi, su ba su da ƴanci a tsarin dokar Majalisar Ɗinkin Duniya a fitar musu da hakkin su. Shine muke tambaya ita wannan mata da take mana wannan katsalanda, domin zan ce maka katsalandan ne saboda mu muna yi a yanda ya daidaice mu, yanda jama'a mu suke so, kuma yanda muka ga cewa ya dace a fitar ma da kowa hake shi.
Hajiya ba kwa ganin ira zai yi tana tunanin cewa kamar ilan an dandake mutun shikenan kuma an kashe rayuwar kamar za a ce an shiga haƙƙin bil'adama.
To ai ba haƙƙin da aka fi shiga fiye da wanda yar da za a lalata wanda batta da baki wanda bata iya tafiya ba wanda nono take sha tana gaban uwarta ko tana kwance a cikin daki aje a dauke ta alalata akwai wani cin zalin da yafi wannan akwai wani kashe mutun da yafi wannan a cikin irin wannan fayanayin zaka ga cewa wayansu iyayen mu har sun riga sun mutu domin kada ka manta cewa ko a jihar Kaduna akwai ɗan shekara 6 da aka yi mu irin wayannan ta'asa din kuma aka je aka yi daga wata to saboda haka su ma kansu suna da ƴancin rayuwa kamar yanda aka ce bil'adama yana da ƴancin rayuwa ko kuma suna da ƴanci a kare musu haƙƙin su a kare musu mutuncin su suna da ƴancin su girma da walwala da komai a cikin al'umma saboda menene za a ce mutun zai je tashi ya je bata su ya bata musu rayuwar su wannan tabo ne fara har abada kuma ƙananan yara zaka ga cewa shekara 6 da shekara 10 da sauran su kuma sannan zaka ga cewa wasu in aka riga aka bata su fa an bata musu rayuwar su har abada kuma tabo ne wanda ba zai taba goguwa ba sannan banda haka nan wasu in ma ya taba tsarin jikin su na wajen haihuwa da sauran su koda nan gaba suka girma suka tashi suka yi aure sai kaga cewa har abadin duniya ba za su iya samu su ma ƴaƴa ba saboda haka duk waɗannan abubuwan muke dubawa na tabbatar da cewa duk wanda aka duk wanda aka yi ma wannan an kare mata haƙinta an tabbatar da cewa shi kuma wanda yayi an yi mishi daidai hukuncin da ya kamata a yi mishi to in an dandake shi sai ne ai ba wani abu ne saboda shi ma ya dandake ƴaƴan da ya bata
Hajiya kuna nufin ba ku jige zau ba musamman wasu suna ganin da zaran aka ce kasashen duniya sun sa baki akan abin da ya shafi Najeriya sai ga abu nan da na ya sauya kenan wannan kalami na wakilin Majalisar Dinkin Duniya ba zai sauya wannan doka da aka riga aka samu ta hannu ba
ai ba gudu ba ja da baya zancen sauya wannan doka ina tabbatar maka kaga ita wannan wakiliya zamu ci al'adun mu ya bambanta da nasu sannan saboda haka yanayin zaman mu ya bambanta da nasu kuma mu a yanda muke gani idan muna sauraron jama'ar mu kuma muna ganin cewa duk abin da aka yi da kuma yaran da aka yi na duka akwai hujjar da yasa aka yi ba ma dauka kawai mu zauna mu ba hujja ba wani abu so saboda haka kaga dole ne yanda su ma suke cewa kare haƙƙin dan adam to su ma waɗanda aka zalunta dole ne mu ma mu kare su sannan kuma waɗanda suka yi zalunci dole ne mu hukunta su
yazo yanzu dai ita wannan doka ta ku ta riga ta gama nuna a iya cewa ana jiran fara aiki ne an riga an fara aiki da ita
in Allah ya yarda muna fatan cewa duk waɗanda suke nan da aka kama idan aka kai su kotu mun tabbatar cewa doka za ta yi aikin ta kuma muna nan muna bin sawu da duk waɗanda aka zalunta ko kuma aka ci mazarafi irin wannan in Allah ya yarda muna nan muna bin sawu duk wanda aka yanke mu wannan doka jihar Kaduna za ta aiwatar da wannan doka akan duk wanda aka yanke mu wannan
wani sako zaki aiki a ƙarshe a madadin gwamnatin jihar Kaduna game da wannan magana ta fiade da kuma tsarin da kuke na kawo ƙarshen shi
to ni kullun abin da nake cewa shine mu ci gaba da kula da ƴaƴan mu muna kare haƙƙin su muna duba su kada mu bari a ci zarafin su sannan mu dawo muna inda na sani na farko kenan na biyu ya kasance cewa idan har wannan abu ya faru to da Allah muna son jama'a su daina sa baki inda gwamnati ta riga ta dauki nauyin duk wani abu a bari doka ta yi aikin ta babu zancen na yafe ba zancen na riga na janye ba kuma zancen cewa a'a ana ganin talauci ne a waɗanda aka yi mu a dauki kuɗi a basu saboda idan ba a hukunta ba wanda aka bari din yana yawo ba fa zai bari ba zai ci gaba ne saboda haka a bari a hukunta wanda ya aikata sannan na ƙarshe kuma ina fata cewa duk wani wanda yake da ruwa da tsaki a cikin harkar tabbatar da adalci idan aka yi zalunci to da Allah da Annabi yayi abin nan tsakanin shi da Allah daga mu kanmu gwamnati da jami'an tsaro masu bincike da asibitoci masu bincike da kuma kotuna masu zartar da hukunci muna fata cewa duk wannan matakan za a bi su dalla dalla kuma za a ba mai haƙi haƙin shi kuma za a ba mai gaskiya gaske shi
Anata bayanin ƴar gwagwarmaya Maryam Yahaya Sani shugabar wata kungiya mai zaman kanta da ake kira Al-Mahairi Foundation mai fafutukar kare hakokin marasa galihu ta bayyana cewa wannan matsayin na Majalisar Dinkin Duniya mai da hannun agogo baya ne.
Bayan mun riga mun yi fada mun bi titina mun yi yaki da wannan, yanzu kuma an kafa mana doka, kuma wasu suna so su zo su sa mana sahanar ruwa gudu akan irin wannan al'amari. Gaskiya wannan abu mu za a maida mu baya, kuma dokan da muka roka akai mana akai sa mana hannu, muna farin ciki da shi.
Amma Hajiya, ku kuna ganin wannan doka za ta iya wani alfanu wajen dakatar da fyaɗen ne? Sun suna ganin kamar kada a zo a bata goma ne ɗaya bata gyaru ba.
Ina so in tabbatar maka da cewa duk wanda akai mishi wannan amma akai ma mutum ɗaya, in Allah ya yarda an gama fyaɗe a Kaduna State. Saboda jama'a za su ji tsoro, ai da ma rashin daukan dokan kenan. Shi yasa zaka ga al'umma suna ci gaba da yin laifuka yanda suke so. In ka je wani kasan aka ce su kaman dokokin titi, saboda ana daukan tsauraran matakai, zaka ga ba wanda yake da wasa da wannan dokokin, musamman irin su Saudiya. Amma anan zaka ga ana abin nan saboda ba daukan doka akan irin abu akan titi. To amma yanzu aka fara gudawa, aka ga an gwada mutum ɗaya, tabbas lalle wannan wallahi mutane za su shiga taitayensu.
Ita wakiliyar Majalisar Dinkin Duniya a Najeriya tana magana ne na cewa da za ku samar da wasu hukunce-hukunce a Najeriya wanda tsananinsu bai kai wannan ba, su ɗan zama suna firgitarwa ga masu fyaɗe maimakon wannan wanda kuma ana ganin za a lalata rayuwa wanda aka dandake.
Yaushe kuma an sha gwaji, domin an kama mutum zaka ga idan ya faɗa hannun 'yan jarumai da gora, zaka ga an mushi duka ya irin an abin nan, an mushi duk abubuwan da zai tsorata. Amma gobe zaka ga wani ya sake yi, saboda musamman zaka ga yayi, kuma idan yayi suna ma kannin su fyaɗe, baba yana ma 'ya'yan shi fyaɗe, duk wannan sai a ce abin an sa musu ido an gani. Idan aka gwada babu wanda zai sake, mu kan mun yi kuka kuma an samu na, saboda mun shiga titi mun yi koke a gidan rediyo, mun je kotu, mun je ina ne, duka saboda ayi mana, kuma yanzu an sa mana doka, kuma wasu suna so su yi mana katsalanda a cikinsa.
Wato Hajiya, kuna nan akan bakaku kenan ta ita wannan doka ta ci gaba da aiki?
A'a, muna nan tabbas a ci gaba da wannan doka, muna farin ciki da wannan doka, kuma Allah ya bada ikon aiwatar da wannan doka. Kuma wannan doka in Allah ya da zai kawo ƙarshen fyaɗe a cikin jihar Kaduna, musamman jihar Kaduna.
Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako mai zuwa idan madaukakin komai ya nuna mana mu sake shigowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu, kwamishina ma'aikatar harkokin mata ta jihar Kaduna Hajiya Hafsat Muhammad Baba da Maryam Yahaya Sani, shugabar Umma Hairi Foundation mai fafutukar kare hakokin marasa galihu, da kuma wakilinmu Isa Lawal Ikara da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, sai kuma Chibahiro Diodune da ya daidaita sautin shirin alheri, ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne
madalla. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
To, Sarfilo a takaice, shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa wa manema labarai a jiya Laraba cewa ƙuri'un da yake samu a jihohi da ake kira filin daga sun haura manyan binciken jin ra'ayi da ke nuna tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden na kasa shi. Adadin ƙuri'un jin ra'ayin suna da kyau, amma ba ka ganin adadin ƙuri'un na ainihi, inji Trump a lokacin da yake jawabi a otel ɗinsa a Las Vegas kafin ya tashi zuwa Arizona domin gudanar da tarukan kamfen guda biyu. A hali da ake ciki kuma, yayin da ake ci gaba da yakin neman zaben shugaban kasa a Amurka, shugaba Donald Trump ya bankaɗo wasu sakonni email da ba a tantance ba da ake zargi na ɗan Joe Biden, ɗan takarar Democrat ne, da zimmar bada mamaki a watan Oktoba, lamarin da ka iya sauya batun takarar baki ɗaya. Lauyan Trump Rudy Giuliani shi ne bankaɗo sakonnin da ba a tantance ba da ake ganin an ɗauko su ne daga kwamfutan tafi da gidanka na ɗan Joe Biden da ake kira Hunter Biden, mamban hukumar daraktocin kamfanin makamashi na Burisma, mallakar wani ɗan kasuwan Ukraine a lokacin da mahaifinsa ke mataimakin shugaban ƙasa Obama.
Masu sauraro, a nan muke a ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku dosa abokan aiki mu ɗauke da wani shiri na musamman wanda zai zo mu kai tsaye daga ofishin mu na jamhuriyar Nijar. Kafin mu sallama, muna taya iyalan Iya Kumado Atiku Umar mai ritaya da Alhaji Abubakar Boboy Jijiwa Sardaunar Rabadu, murnar ɗaurin auren 'ya'yansu Sablutan Atiku Abdulhafiz da amaryarsa Fatima Abubakar Jijiwa, wanda za a yi gobe Juma'a idan Allah ya kai mu da karfe 2 na rana a garin Fufure da ke jihar Adamawa, Najeriya. Allah ya ba su zaman lafiya da zuriya ɗayi ba. yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri ta yana gabatar da shirin da kuma ci ba hiyo dodo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni Sarfil Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya. Assalamu alaikum.